آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Ibra na ta farko na fara tafsirin Al-Qur'ani mai girma da zamu yi a wannan masallaci mai albarka, masallacin da malamu da ke ciro marwar a cikin yola tawo. A yau zamu yi majalisi na farko, kuma a shekarar da ta gabata mun tsaya a ƙarshen suratul Jafiya. A yau kuma shekarar 1446 wanda ya da shekara ta 2025 za mu tashi a farkon suratul Ahqaf. Suratul Ahqaf sura ce makkiya, ma'ana an saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sura a lokacin da yana garin Makka bai kauya kuma Madina ba, sannan kuma tana da ayoyi guda 35. Kuma abinda take karantarwa shi ne abinda surorin Makka suke karantarwa, wato shi ne abinda ya shafi aqida, musamman tauhidi, karyata Allah subhanahu wa ta'ala da tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tashin alkiyama da sakamakon da za a yi bayan alkiyama ta tashi. Wannan aya an ambace ta suratul Ahqaf saboda Ubangiji ta'ala ya ambaci Al-Ahqaf a cikin wannan sura da yake wasur aka adin in anzara qawmahu bil ahqaf. Allah ta'ala ya ka ambaci dan uwan Adawa shine Annabi Hud a lokacin da yake mutanen sa gargadi da Al-Ahqaf, a cikin Al-Ahqaf sunan wuri ne wato wanda asalin sa tari ne na yashi, wato tari na yashi wanda yake zama kamar wasu manya-manyan duwatsu, su ake cewa Al-Ahqaf. Wannan tari na yashin yana ƙasar Yemen ne, wasu suka ce yana ƙasar wato ainihin Sham, sannan ne Adawa wato ainihin suke zama. Sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗi kissansu da kuma inda suke zama a cikin wannan sura, ya sa aka ambace ta da suratul Ahqaf. Sai Ubangiji ta'ala ya ce bayan bismillahir rahmanir rahim, hamim.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
Ubangiji ta'ala ya ce hamim, ya buɗe wannan sura da harufa guda biyu, ha'un da mimu, wanda wayannan harufa ana ce musu al-hurufun muqatta, wato harufa da aka yanko su, waɗanda Larabawa ba su saba haɗa irinsu ya zama ya ba su wata ma'ana ba. Babu wani Balarabe da ya ce maka hani yana nufin kuma wato wata ma'ana, ko ya ce maka qaf ko qaha ko alif lam mim da makamantansu, baya faɗan haka ya ce maka ga ma'anan da yake nufi. Amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala tunda shi ya halitti Larabci da ya faɗi wannan harufan ya san me yake nufi, shi ya sa in an zo fassaran sai ya ce Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik, Allah ta'ala shi ya san me yake nufi da wayannan harufan ha'un da mim. Amma dai ba haka kawai ya kawo su ba, dole akwai ma'ana, kuma akwai hikimar da ta sa ya kawo su. Wasu malamai suka ce hikiman da ta sa Allah ta'ala ya buɗe wasu surori da irin waɗannan harufan domin a karkato da hankulan kafirai don sauraron Al-Qur'ani, saboda in kai tsaye aka karanta Al-Qur'ani ba sa sauraro, بل ما وفي في سكة أدينا صرارون القرآن سنة شوالا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه تركوا جنغ صرارون وانا القرآن كو جنغ حيانيان أنا كنتاش وتالا تعالى بوت إنشلا يبوت وتصوروري دا وتحرفا وانا دولي وتصور راسو جميما أنا وانا نو أنت حاميم تزفع جميما نمكما وكافين سو أنكرا تأتي مصر تنزيل الكتاب من الله العظيم عزيز الحكيم وانا القرآن لقى الله يكي تسجي أنهم أيون القرآن وانا هكذا يكن دو هم كدين سكما سوي إيماني دا القرآن وصدا بسكين تو داك وبنجي دي تعالى ياتي حاميم دين ينونا مكا موجزا القرآن سوى القرآن أن أبنى الله تعالى ما قنا دي شي كما حروف الهدائية حروف التحجي wato alifun ba'un ta'un zuwa ƙarshe amma larabawa sun kasa to har hada wayannan harufan su yi magana su zo da wani abu yin alqur'ani wannan ya gagare su to shi yasa Allah ta'ala sai ce musu hamim nun alif lam ra ka ha ya an sad ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fa'i wa'annan harufan dan ya nuna musu sun san su kuma su larabawa ne amma ba za su iya zuwa da wannan littafin irin wannan littafin ba shine alqur'ani to da haka ubangiji subhanahu wata'ala yana bayyanar da mu'jizan wato alqur'ani da buɗe wasu daga cikin surori da wa'annan harufan da ake ce musu alhuruful muqaddara to sai Allah ta'ala ya ce tanzilul kitab wannan saukarwa ne na littafi من الله ده وجهن ubangiji al-aziz mabwayi al-hakim wanda yake mai hikima wato al-qur'ani ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya kirkire shi ba bal Allah subhanahu wa ta'ala shi ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da al-qur'ani kuma ya saukar da shi daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza da min da tayina nan cikin lauhin mahfuz kamar da Allah ta'ala ce bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuz alqur'ani abun karantawa ne mai girma kuma yana nan a lawhin mahfuz tun tuni Allah ta'ala yayi magana da shi to daga lawhin mahfuz kuma aka sa mala'iku suka dauko shi suka kawo shi baitul izza a cikin wata ramadan kamar da Allah ta'ala ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an wata ramadan shine watan da aka saukar da alqur'ani a cikin sa kuma an saukar da shi a cikin dare Lailatul Qadri kamar da yake inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun saukar da alqur'ani a cikin dare mai albarka kuma yake inna anzalnahu fi lailatul qadri mun saukar da alqur'ani a cikin dare Lailatul Qadri wannan saukarwa ne daga lauhin mahfuz zuwa ga baitul izza a saman duniya sannan daga baya kuma ubangiji ta'ala ya ci gaba da saukarwa manzon sama alqur'ani daga baitul izza din zuwa gare shi bayan ya cika shekara 40 ya zama annabi amma shi annabta Allah ta'ala ya fara saukar masa da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam Allah ya saukar masa da wannan ayoyi guda biyar sannan daga nan aka saukar da ya ayyuhal mudaththir qum fa anzil wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujuza fahjur shi ma aya guda biyar na farko suratul mudaththir wanda da su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama manzo sannan daga nan wahayi ya ci gaba da wato ainihin bibiya mala'ika jibrilu shine yake kawo wahayi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin alqur'ani saukarwa ne daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma mala'ika jibril shine ar-ruhul amin shi yake saukarwa manzala ta sama alqur'ani a zuciyarsa kuma ya haddace shi domin yayi wa al'ummarsa gargadi da wa'azi da shi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani don ya zama kundi wanda al'ummarsa za su yi amfani da shi a wajen tsarin addininsu da kuma tsarin rayuwarsu wannan in sun riko da shi wato za su samu tsira duniya da lafiya. Allah ta'ala ya ambaci alqurani da alkitab saboda me? Saboda littafi ne. Ana ce masa kitabullah, littafin Allah. Yace alif lam mim zalika alkitab la rayba fihi, wannan alqurani, wannan littafi babu shakka a cikin sa. Saboda haka wannan dai ne daga cikin sunayen alqurani. Ana cewa alqurani alquran, inna hadha alqurana yahdi lillati hiya aqwam, wato abun karantawa shine ma'anar alqurani. Sannan ana ce masa alkitab zalika alkitab la rayba fihi, ma'ana abun hadawa. Allah ta'ala ya hada shi a wuri ɗaya, gashi nan alqurani yana nan a gaban mu. Sannan ana ce masa azzikir, ma'anansa gargadi da wa'azi. Inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, kuma muka saukar da alqurani kuma mu ne zamu kiyaye alqurani. Kuma ana ce masa alqur'an, ma'ana mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya. Kamar yadda Allah ta'ala yake tabaraka alladhi nazzala alqur'ana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Saboda haka Allah ke saukar da alqurani da wasu sunaye daban-daban da wannan don ya nuna maka girman alqurani da kuma ɗaukakarsa. Domin Larabawa sun ce kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma, yawan sunaye yana nuna ɗaukakan wanda ake ambata da sunaye. Tunda alqurani ya zama yana da sunaye da yawa, kenan littafi ne maɗaukaki, littafi ne da kuma in an yi riko da shi za a samu ɗaukaka. Wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika, wato alqurani ɗaukaka ne a gare ka da kuma wato ainihin mutanenka. Allah ta'ala ya ce saukaru da wannan littafin minallahi, daga Allah ne, wato ba manzo Allah ta sama ne ya kirkire shi ba, kamar da Yahudawa da Nasara da mushrikai suke koma. A'a, Allah ta'ala ne ya saukar masa da littafin. A littafin ma bai yi kama da mutum ya kirkire shi ba, bai yi kama da maganar mutane, magana ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Shi yasa ya gagari wasu su zo da irinsa. Sannan al'azizi, Allah shi ne mabuwayi, wato gagarau, wanda ba abin da ke gagaransa. Shi ne mai izza, shi ne wanda wani bai isa buwaye shi ya gagare shi ba. Wannan siffa ce da take nuna ɗaukakan Ubangiji subhanahu wata'ala da kuma ikonsa akan komai. Sannan alhakimi, Allah mai hikima ne, kowane abu yana yinsa yanda ya dace, yana ajiye shi a inda ya dace. Ba abin da Allah ta'ala zai yi ka ce da haka kaza, da kaza yi da ya fi, babu wannan. In ka duba halittar ɗan adam, Allah ta'ala ya yi halittar ɗan adam da hikima. Da za a ce ƙafafuwansa da a dawo da su sama, hannayensa ƙasa, sai ka ga abin ya zama wani gungun. Da za a ce idanunsa a ƙeyansa maimakon a fiskansa, sai abin ya zama wani iri. Ko a ce bakinsa ya zama kan goshinsa, hancinsa kuma ya zama shine daidai bakinsa, duk za ka ga abin bai yi ba. Ko kunninsa ɗaya a goshi, ɗaya a ƙeya, ko kafaɗarsa ɗaya a gaba, ɗaya a baya, ba yadda suke gefe da gefe ba, duk za ka ga abin bai maka ba. Allah ta'ala mai hikima ne, shi yake halittarsa yadda ya ga dama, kuma a bisa tsari wanda yake mai kyau, wanda babu wanda ya isa ya ce ya ci gyaran Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ta'ala ya ce ma khalaqna samawati,
ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wal ladhina kafaru amma unziru mu'ridun.
Ubangiji ta'ala ya ce ma khalaqna as-samawati wal arda, ma khalaqna as-samawati, Allah ya ce ba mu halacci sammai ba, wal arda da kasai, wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su, illa bil haqqi, face da gaskiya da hikima, wa ajalin musamma, da kuma izuwa ga wani ajali, abun ambato akwai ranar da za a nemi sama da kasa a rasa su. Wal ladina kafaru, waɗanda suka kafircewa Allah ta'ala, amma unziru mu'ridun, mu'ridun masu bijirewa ne, amma unziru daga abin da aka musu gargaɗi da shi, wato ba sa bin alqur'ani. Ubangiji ta'ala ya ce bai halitti sammai da ƙasai saboda abin da ke tsakanin su don wasa ba. Sammai guda bakwai ne, wata kan wata, rufi rufi ne, tabaqat. Saboda haka akwai sama ta duniya, ita ce saman farko kenan, as-sama'ud dunya. Ana nufin as-sama'ul ula, wanda tsakaninta da nan ƙasa tafiyan shekara 500. Sannan kaurin ita wannan sama ta ɗayan tafiyar shekara 500 ne. Sannan tsakanin sama ta 1 da ta 2 tafiyar shekara 500. Haka ta 2 haka ta 3 har zuwa ƙarshe. Wannan yana haka girman halittan Allah. Girman samai. Sannan sai na maka girman Ubangiji Ta'ala. Sannan kuma kasai kuma su ma su bakwai ne. Saboda hadisin da yake cewa manzala ta suna yake cewa man zalama min al-ardi qida shirin tuwiqahu min sab'i ardin yawm al-qiyama. Wanda ya zalunci wani taki daya na filinsa ko gonarsa, to za a nannade wannan wato kasan har zuwa kasai guda bakwai a rataya masa a wuyan tsaranin al-qiyama. Da nuna kasai din ma guda bakwai ne wata kan wata take. To duka wannan halitta ne na Ubangiji Ta'ala kuma da kalman kunya halitta da yake ku kasance kawai sai suka kasance. Wannan yana maka girman Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Sannan yake da abin da ke tsakanin su, halittun da ke tsakanin samai da kasai ba sa iya lissafuwa. Kaga mutum shi ma halittan Allah ne, yana tsakanin sama da ƙasa, ga dabbobi, ga ruwa, ga bishiyoyi, ga abubuwa wanda suke daban-daban na halittun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukkaninsu idan ka kalle su za su nuna maka girman Allah, za su nuna maka cewa Allah mai iko ne akan komai, kuma zai nuna maka cewa Allah shi kaɗai ne ya cancanci a bauta maka. Shi yasa yake bai halitte su ba illa bil haqqi, face da gaskiya, face da hikima, don mu kalle su mu ƙara ganin girman Ubangiji Ta'ala, sannan kuma don mu yi imani da Allah mu bauta masa shi kaɗai. Wato ya halitte su da hikima wanda take rinjayar hankula, wanda za ka yi mamakin girman halittan Allah Ta'ala, wanda wannan zai ƙara wato tabbatar maka da girman Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Cewa Allah bai halitti sammai da ƙasai ba don mata, bai halitte su don ɓarna ba, kafurai ne suke zaton wato ainihin haka. Saboda haka ayoyi ne na Ubangiji Ta'ala bayyanannu masu nuna girmansa da ƙudurarsa, kamar yadda Allah Ta'ala yake faɗa wata sura, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله تعالى في أشكين حديثة سمي دا كرسي دا سستاقا وان دري درانا يني يزو دري يزو يني يزو دري يزو أقول آيو إي أما غمتاني ما سوحان تاني سنة ما سوحنا الله سبحانه وتعالى سنة أمتون سأخي دا أدوني دا أفنشي سكي تناني وجن حديثة سمي دا كرسي suna cewa ya Allah baka halicci wannan don barna ba, ka halicce su ne don mu gano cewa kai kaɗai ne ka cancanci a bauta masa. Haka bayin Allah na gari masu hankali suke yi, da tafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh, suna tunani wajen girman halittan samai da ƙasai, sai su ce ya Allah wallahi baka halicci wannan don mata ba, baka halicci wannan don barna ba, ya Allah ka kiyaye mu daga azabar wutar jahannama. Ma'ana mun yi imani mun sallama. Saboda haka halittun Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala manya-manya da ƙananan duka suna nuna maka girman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasa Allah Ta'ala ya ce wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, abin bautan ku kwaya ɗaya ne, ko ba bauta da gaskiya sai shi mai rahama mai jin ƙai, saboda shi kaɗai ne yake da halitta. Wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid, kowane abu akwai aya a cikinsa da take nuna Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi kaɗai ne. Saboda haka rububiyya halittan Allah Ta'ala tana nuna uluhiyyarsa, shine cancantan wato ainihin abauta masa, kamar yadda Allah Ta'ala yake faɗa cikin surat Yunus, yace qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa yukhriju al-hayya minal mayyiti wa yukhriju al-mayyita minal hayyi wa man yudabbiru al-amr fa sayquluna Allah fa qul afala tattaqun. Ka tambaye su ya Rasulullah, wai wa yake azurta ku ne daga sama da ƙasa? Allah Ta'ala shi yake saukar da arziki daga sama da kuma ƙasa gaba ɗaya. Sannan wa yake mallakar ji da gani? Allah Ta'ala shi ne mai wannan, shi yake mallake da jinka, shi yake mallake da ganinka. In ya ga dama ya ɗauke maka gani sai ka zama ƙaho, ya ɗauke maka ji sai ka zama wato ainihin kurma. Wa yake fitar da rayayye daga matacce? Wa yake fitar da macece daga raye? Wa yake fitar da kafuri daga tsotson musulmi? Wa yake fitar da musulmi daga tsotson kafuri? Wa yake fitar da kaza daga ƙwai, ƙwai kuma daga kaza? kaza ta haifi kwai, ita raye ya kwai kuma matacce, sannan kwai kuma ya yi kaza matacce ne kuma ya fitar da abu mai rai. Wa yake shuka, wa yake fitar da tsiro daga kwayan hatsi matacce, sannan kuma sai tsiro ya fito ya dinga girma ya zama abu mai rai. To da haka Ubangiji Ta'ala shi kaɗai ne yake wannan, da za ka tambayi kafirai, da sai su ce maka Allah, Allah Ta'ala shi ke yin wannan. To sai Ubangiji Ta'ala ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, faqul, ka gaya musu, afala tattaqun, bara ku ji tsoron Allah ba ku yi imani? Ku ji tsoron Allah mana ku yi imani, in dai kun yarda Allah shi ne mai wannan halitta, ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, ku zama masu imani. Sannan Allah Ta'ala ya ce wa ajalin musamman, wato wannan halitta Allah Ta'ala ya halitta ta ne zuwa ga wani ɗan lokaci. Duk abin da ka gani na halittan Allah akwai ran da zai kare, kullu man alaiha fan, duk abin da ke bayan ƙasa zai kare, ba abin da zai wanzu sai Allah, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Allah Ta'ala shi ne baya karewa, amma ba abin da zai kare ba, sai dai in ajalinsa bai zo ba. Komai yana da ajali ne, mutum yana da ajalinsa, duwatsu suna da ajalinsu, bishiyoyi suna da ajalinsu, kuma akwai ranar da ajalin zai zo, idan ya zo kuma shi kenan, gaba ɗaya wa'inda za su zama ba su bane. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa a cikin suratu Ibrahim dangane da tashin alƙiyama, ya ce yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Idan alƙiyama ta zo, wannan ƙasan za a canja ta ba ita bane, za a tarwatsa wannan gaba ɗayanta, sammai za ta zama ba ita ba. Sannan mutane su fito daga kaburburansu su tsaya a gaban Allah Ta'ala da nuna musu hisabi. Saboda haka wannan ƙasan za ta kare, za a naɗe ta, sammai ma za a naɗe su su zama ba komai bane, tun da aka halitta su aka suke, ko huji babu a haka suke, amma akwai ran da zai zama babu. Allah Ta'ala ya ce wa ma qadarullahi haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabbathuhu yawmal qiyamati was samawati matawiyatun bi yamini. Allah Ta'ala zai naɗe sammai da hannu ɗaya ya riƙe, ya naɗe ƙasai da ɗaya hannun ya riƙe, kuma babu abin da zai ji, za a nannaɗe su su zama tarihi. Sai sa Allah Ta'ala ce kafirai ba su daraja Allah yadda ya kamata, wato su daraja shi ba da da su yi imani. Kuma wannan lokacin da aka yi busan ƙaho na tashin alƙiyama, a lokacin za a tarwatsa duniyan busan ƙaho na farko kafin a yi busa wanda kowa zai tashi daga kabari. Kamar yadda Allah Ta'ala ce fa iza nufika fi suri nafkatun wahida wa humilatil ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida fa yawma idhin waqa'atil waqi'a wa inshaqqatis sama'u fa hiya yawma idhin wahiya wal malaku ala arja'iha. To da haka idan aka busa kaho busa guda daya, to za a dauki duwatsu da kasa sai a gura su, sai su tarwatse kawai, sun zama kaman auduga, sun nike kawai, sun zama gari, sai iska kawai tai ta daukan su kawai, tana shege su. To a ranar ne alƙiyama za ta tashi, sama ta tsatsage ta kekkeke, sai dai ka ga mala'iku a gefe gefe, saboda saman ma babu gida, bare su zauna a sama. Wannan ranar tana zuwa, ita ce ranar wato ainihin alƙiyama. Allah Ta'ala ce wallazina kafaru, waɗanda suka kafirce wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, mu'riduna, masu bijirewa ne, amma unziru, daga barin abin da aka musu gargaɗinsa, wato gargaɗin da aka musu ba sa amfani da shi. Allah Ta'ala ya musu gargaɗi da wutar jahannama ga dukkan wanda bai yi imani ba, ya kira su zuwa ga imani, ya musu gargaɗi akan shirka, ya ce duk wanda ya shirka makomarsa wutar jahannama ne. Amma kafirai ba sa jin abin da ake gaya musu. Kamar ma kana kiran macece ne, ko kana hura toka, idan kana son wuta ta tashi, kaga ba za ta taɓa tashi ba. Laqad asmata law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakta bihi adaa'at walakin anta tanfukhu fi ramadi. Wato da raye kake kira zai amsa maka, amma kana kiran macece ne, da garwashi kake hurawa wuta za ta tashi, amma kana hura toka ne. To da haka kafirai waɗanda Allah ya toshe zukatansu haka suke, ba sa yin imani duk wa'azin da zaka yi, wa'azin ba a shigansu. Kamar yadda Allah Ta'ala ya faɗa cikin suratul baqara, yace innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum an lam tunzirhum la yu'minun. Waɗanda suka kafurta duk ɗaya ne, ko ka musu gargaɗi ko karka musu gargaɗi, ba sa yin imani, saboda haka ba za su yi imani ba. Saboda haka akwai wa'inda suke son gaskiya, su ne wanda in an musu gargaɗi suke karɓan gaskiyar su yi imani, kuma galibin kafirai ba masu wato ainihin imani ba ne, masu bijirewa ne. Da dukkan wanda ya bijira alƙur'ani, ai bai zai yi imani ba, sannan kuma ya kama wutar jahannama, Allah Ta'ala zai jarabe shi a duniya da a kabarin sa da kuma wato ainihin a lahira. Kamar yadda Allah Ta'ala ya faɗa cikin suratul Faha yace wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nashuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasharatani a'ma wa qad kuntu basira kadhalika kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika yawma tunsa. Allah Ta'ala yace wanda ya bijirewa alqur'ani na ba za mu sanya rayuwarsa ta zama rayuwa ta kunci ko dai nan rayuwa ta duniya ya za a sa masa kunci a zuciyarsa ko rayuwar kabarinsa Allah zai matse shi a cikin kabari ya zama yana cikin kuncin kabari duka zai samu wannan. Sannan yace za mu tashe shi ranar alkiyama makaho ya zama baya gani. Sai ce ya Allah ya ka tashe ni makaho alhalin a duniya na kasance ina gani ra sannan ka tashe ni makaho. Ubangiji Ta'ala sai ce masa ai ayoyinmu sun zo maka a nan duniya sai ka mance da su baka yi aiki da su ba to kai ma yau za a mance da kai cikin azaban Allah. Duk wanda ya bijira alqur'ani makaho zai tashi ranar kiyama ko da a duniya yana bin to da ya mance da ayoyin alqur'ani Allah Ta'ala zai mance da shi wato ainihin ranar alkiyama. Saboda haka kafirai dabi'ansu bijira alqur'ani to kar ka yi kuskura ka ɗauki ɗabi'a irin na kafirai ya zama kana kau da kai gabarin alqur'ani. Sai Allah Ta'ala ya ce
qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madha khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawati ituni bikitabin min qabli hadha من علم إن كنتم صادقين.
وبنجدي تعالى تقول كذا يا مصر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم كبان الأباري ما تدعون من دون الله أبونا فكي بوتا با ألا النمبا أروني كنونا من ماذا خلقوا من الأرض ومي سكح لي ثاني أبانا. Allah da ya halicci sammai da ƙasai da mutane da aljani da mala'iku da dabbobi da ruwa da bishiyoyi da komai da komai ku bar bauta masa ku zo kuna bauta wa gumaka to ku gaya min ku nuna mini ma za ka na kumila me suka halitta ni a bayan ƙasa. Babu. Am lahum shirkun fis samawat ko suna da tarayya da Ubangiji Ta'ala wajen halittar sammai. Lokacin da Allah Ta'ala zai halicci sammai guda bakwai ya nemi gumaka su zo su taimaka masa ne a yi haɗin gwiwa. Kan babu wannan lokacin ma babu su ba labarin. Sai ta ituni bi kitabin to ku kawo mini wani littafi mana da ya sauko daga sama min qabli hadha kafin alqur'ani kafin wannan ma'ana kafin alqur'ani wanda yace a zo a yi wa Allah shirka. Alqur'ani dai ya haramta shirka to kuna da wani littafi da ya sauko daga sama wanda Allah ya saukar daga sama da yace a zo a yi wa Allah shirka shirka ya zama ibada. Babu shi a Taurat bata faɗa ba, Injila bata faɗa ba, Zabura bata faɗa ba, littattafai Annabi Ibrahim basu faɗa ba. Babu wani littafi da ya sauko daga sama da yake cewa a zo a yi wa Allah shirka. Babu wannan littafi. Aw asaratin min ilmi ko kuma ku kawo mini wani ragowa na ilimi daga cikin ilmummukan magabatanku, wani dalili da yake nuna cewa ai shirka ma addini ne, ana yi wa Allah shirka, a bauta wani Allah tare da Allah. Ku kawo wani ilimi daga cikin magabata in akwai. Babu wannan ilimi. In kuntum sadiqin inda gaske kuke yi kuna da hujja. Babu ita ba za su iya kawowa ba. A nan Ubangiji Ta'ala yana kalubalantan kafirai wadanda suke haɗa bautan Allah da bautan gumaka. To shi ne Allah Ta'ala yake ce musu su wa'innan kam da kuke bauta suna iya halitta ne, su suka halitta ka ne, ba su halitta ka, su suka halitta maka ƙasar nan da kake rayuwa a bayanta ba su ba ne, su suke azurta ka ba su ba ne, su suke baka lafiya ba su ba ne, me yasa za ka bauta musu? Kaga akwai rashin hankali a ciki. Abinda baya halitta shi ma halittansa aka yi, kazo kana girmama shi kana neman ya maka wani abu bai ma san abinda kake yi ba. A cikin suratul Luqman Ubangiji Ta'ala ce hadha khalqullah faruni madha khalaqa alladhina min dunihi. To ga fa halittun Allah kala kala, duk inda ka je ka dukkan idonka akan halittan Allah ne. Ko a dakin da kake sai kaga halittan ko ina. To ku nuna mini su kuma inda ake bauta ba Allah ba mai suka halitta ba za su iya ba. Ba abin da za su nuna, ba wani abu da suka yi komin kankantansa. yasa cikin suratul hajj Allah ya buga misali ubangiji ta lata yayi wannasu duriba masalun fastami'u lah innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban wala yastami'u lah wa in yazukum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min da'fa at-talibu wal matlub ma qadarullahu haqa qadrihi innallaha laqawiyyun 'aziz ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ya ku mutane an buga misali ku saurara ku ji abunda kuke bautawa ba Allah nan ba fa baya iya halitan ko kuda ba mai iya halitan sa sai Allah ko sauro guma kan da ake bautawa ko mutanen da ake bautawa akwai wanda ya taba halitan kuda ne ko mala'ika bai sai halitta kuda ba Allah ta'ala shi yake halittan abubuwansa halittan sai yace kai idan kuda ma ya fauce musu wani abu ba sa iya kwato wannan abu ai suna zuwa su shafa wa gumakan su zuma ko wani mai sai kuda ta zo sai ta lakaci zuman ta tafi don Allah gunki zai iya bin kudan ne ya kwato zuman da ta lakata masa da ta kwace masa sai zai iya ba to wanda ba zai iya bin kuda ya kwato haƙinsa ba shi zai iya kwato maka haƙi shi zai iya maka rahama shi zai kare ka daga azaban Allah ba zai iya ba domin wani lokacin suna cewa suna bauta gumakan ne don su isar da su zuwa ga Allah ta'ala don su kusantar da su zuwa ga Allah ta'ala ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa ko ta ya zai kai ka gaban Allah ba ya kare kansa daga zaluncin kuda ya zai kare ka daga azabar Allah idan ka mari gunki ba zai iya ramawa ba ka wanke shi da mari ba abun da zai ai abu ne sandararre marar rai bai da rai to me zai iya yi ba zai iya yin komai ba ko da haka duk walakanci ka sassare shi ma in ka ga dama annabi ibrahim bai sare su wani annabi ibrahim ya zo ya sassare gumakan zamaninsa gumakan su azara ya kwantar da su gaba ɗayansu sai ya bar babban kawai ya rataya masa gatari da suka dawo suka duba suka ce waya mana wannan abu amma wannan azalumi ne wannan waya ka ji da Allah wai waya sassare musu gumakan su amma bai kyauta musu azalumi sai ka ce ai wani matashi dama ya ce zai kakkare ya zo ana ce masa Ibrahim aka zo da shi kai ka anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim kai ka kwantar da gumakan nan ka sassare su sai ce a babban su ne ku tambayi babban mina zuba inda babban gumakan tunda gashi dama baban su kenan yana rataye da an rataya masa gatari yace ku tambaye su in suna magana za su gaya muku wannan babban shi ya zalunce su ya kakkare ya zo shi ko yana nuna babbar yatsarsa ai da hannu ne wannan saboda haka sai suka sunkuyar da kansu suka sake daga suka ce ai ka san cewa waɗannan gumakan ba sa magana ya za ka yi ka ce mu tambaye su sai ce to don Allah za ku dinga bauta abin da baya magana ba zai iya amfanar da ku ba zai kare muku wata cuta ba zai iya cutar da ku ba in kun ki bauta masa sai ce uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah kai son ku me yasa kuke bauta abin da ba Allah to wannan fa shine gunki ka sassare shi ba abin da zai maka amma ka zo kana girmama shi wai shine abin bautanka Allah ta'ala yake to waɗanda kuke bauta wannan ba sa iya halittan kuda kuma in kuda ma ya fauce musu wani abu ba za su iya zuwa su tsamo wato ainihin wannan abun ba ba sa iya zuwa su kwato wani haƙƙinsu daga me daga ainihin wato kuda to shine Allah ta'ala yake da ufa talibu wal matalu da mai neman a taimake shi da wanda ake neman taimakonsa duk sun yi rauni ba abin da za su yi yasa Allah yake ba ku daraja Allah haƙiƙanin daraja shi ba su daraja Allah ne za su daraja shi ba Allah shine mai karfi mabuwayi ba abun da ke gagaran sai in ka nemi abu a wajen Allah ba abun da zai maka ba ya zaka zo kuma kana neman abu a wajen wani ba ubangiji subhanahu wata'ala saboda haka wannan akwai rashin hankali wato ainihin a cikin sa Allah ta'ala yake ku nuna mini abubuwan da suka halitta in dai kun yarda cewa su abun bauta ne sannan ku kawo hujja cewa tare muka halitta sammai da ƙasa da su babu wannan hujja ne sai ubangiji subhanahu wata'ala yace ku zo min da littafi kafin wannan littafi wanda yake nuna cewa wato alqur'ani bayan wannan alqur'ani akwai littafi ne da ya sauka yake cewa ya halatta ai shirka abota wa gunki babu duk littafin da suka sauko daga sama suna kira ne zuwa ga tauhidi ko akwai wani ilimi na magabatan ku wanda aka rubuta wanda suka ce ya halatta ai shirka babu shi duk al'ummatan da suka gabata na annabawan Allah wanda suka amsa tauhidi sun yarda cewa Allah ta'ala shi kaɗai ne kuma shine kawai abun bauta wahdahu la sharika lahu. To babu wani asara min ilmi, shine asar wato baqiya noni ilimi ko noni dalili. Shi ilimi ana cewa dalili ilimi, ana cewa ilimi ilimi. To da ilimi baya samuwa sai da me, sai da hujja. Yasa Allah ta ce wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Daga cikin mutane akwai mai jayayya ba tare da hujja ba, sai bighairi ilmi, ba kan shari'a, ba da littafi da ke haskaka mu. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala a nan ina kalubalantar masu wato bautan gumaka ne, kawai suna riya bautan abin nan shaidan ne yake riya musu bautan gumaka daidai ne, amma babu wata hujja da suke da ita, babu wani ilimi da suke da shi. A cikin suratu Zukhruf Ubangiji ta ce am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Ko mun ba su wani littafi ne kafin Alkur'ani da yake cewa a je a yi shirka wanda suke rike da wannan littafin, babu shi. Wannan tambaya ne na inkari. To da aka ba su da hujja ko guda ɗaya, mai bautan gunki ba da dalili, mai bautan wani shehi ba da dalili, mai bautan wali ba da dalili, mai bautan annabi wani annabi kamar kiristoci ko nasara da suke bautawa annabi Isa alayhi salatu wassalam, ba su da hujja. Ko Maryam, ba su da hujja. Masu bautan annabawa ba su da dalili, masu bautan mala'iku ba su da hujja. Saboda Ubangiji ta'ala shi kaɗai ne babu ummatawa da gaskiya sai shi, sai Allah ta'ala.
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
وبنجلي تعالى ومن أضل باب وجهي في بطه min manya da umin dunilla sama da wanda yake bautawa abun da ba Allah ba, man la yastajibu lahu abun da baya iya amsa masa ko ya kira shi ko ya bauta masa da zai karba masa bautan ba ila yawmil qiyamati har zuwa alqiyama ta tashi. Wa hum an du'aihim ghafilun. Surar Kananu ne ma guma kan an du'aihim, daga kiran su da suke ko bauta musu da suke. Wato babu batacce kan wanda zai samu gunki ko dutse ne ko itace ne, yanzu yana kiransa, yana kiran Lata da Uzza da Manata da Hubal a kan ya taimake shi, kuma baya ma jin me yake faɗa don sandararren abu, ba jin me yake faɗa, ba ɓatacce, ba wawa, mara hankali irin wani. Kuma ibadan da yake masa ɗin, da bauta masa da yake ɗin, shi gunkin ma bai san yana bauta masa ba, kuma ba zai karɓa ba, bare ya ba shi lada. To babu ɓatacce kamar irin wannan. Saboda haka masu bautan gumaka suna bautawa sandararrun abubuwa wanda ba sa ji, ba sa gani, ba sa iya karɓa musu ibada, kai ba su san ma me suke yi ba. A cikin suratu Fatir Allah ta'ala ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Idan kun kira su ba za su ji kiran ku ba fa, gumaka aka shekara kana kiran munsi baya ji me kake faɗa, kuma da za su ji ma ba za su iya amsa muku ba. Ya kadara yanzu wani zai zo kabarin wani ya dinga kiransa a ce zai ji abin da yake faɗa, zai iya amsa masa ne? Yana bauta masa, yana cewa ya bashi ɗa ko ya bashi arziki ko lafiya, ba zai iya amsa masa ba. Amma Allah ta'ala duk inda kake ka roƙe shi zai amsa maka, kuma yana jin sa. Manzo Allah sai suma ya tafiya da sahabbansa, sai suka tambaye suka ce ya Rasulullah aqaribun rabbuna nunaji am ba'idun nunaji. Ubangijinmu a kusa yake mu gana da shi ko a nesa yake mu kwala masa kira da ƙarfi? Sai Allah ta'ala ya saukar da wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an. Idan bayina suka tambaye ka dangane da ni a kusa nake ko a nesa, ka ce musu a kusa nake, ina jin duk abin da suke faɗa, kuma ina amsa addu'a mai addu'a in ya roƙe ni. Saboda haka Ubangiji ta'ala ba makaho bane, ba kurma bane. Da sahabbai a halin tafiya suka dinga kwale kira suna zikiri da ƙarfi, manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce irbawu ala anfusakum ku sauƙaƙe wa kanku, fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiban wa innama tad'una sami'an qariba. Allah bai ce ku sauƙaƙe wa kanku ba fa kuna kiran kurma ne ko wanda baya nan ba, wanda kuke kira yana tare da ku, sannan kuma yana jin abin da kuke faɗa. Kaga Ubangiji subhanahu wataala shi ne duk inda kake ka kira shi yana jin. Amma gumaka fa ba sa jinka, kuma ko da wani ya ji ka ma ba zai iya amsa maka wato ainihin addu'anka ko ya karba maka ibadan da kake yi ba kuma ranar alkiyama zai yi maka tawaye zai ce shi bai ce ka bauta masa ba saboda haka baka da hujja kuma ba mai gaya maka wannan labarin kamar mai ilimi shine ubangiji subhanahu wataala wato da ranar alkiyama mutum zai je ya samu gunki ya ce ai mun bauta maka a duniya ka cece mu wannan gunki ya ce a ni na ce ka bauta ni ni ce ka bauta ni haka bai ce ka bauta masa ba shedan ne ya ruɗe ka bauta masa kuma shedan mata waye zai ce maka zai ce tabarra'ana ilai zai ce ya Allah mun kuɓuta daga barin su zuwa gare to da haka shedan ma zai maka tawaye domin duk mai bautan gunki shedan yake bautawa kamar yadda Allah ta'ala ya ce in yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa shaytanan mariya suna bauta wa gumaka masu sunan mata lata da uzza da manata yace to ba kwa suke bauta ba ce shedan shedan kuwa zai yi wa duk mai bautan sa tawaye ne masa bauta tawaye ranar alkiyama to da haka ranar alkiyama duk wanda ba Allah ya bauta ba bai da makama ka rike ubangiji subhanahu wataala shine abun bauta da gaskiya shine mai jin dukkan abun da kake yake ganin ka kuma shine mai karban ibada shine mai aljanna da wuta in ka rike wani ba Allah ta'ala ba to kai asarar duniya da lahira sai Allah ta'ala yake
wa idha hushira الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
بنجلي تعالى وإذا حشر الناس إذن أخذ مُتَانِي رانا القيامة كانوا لهم أعداء سوكما كان الناس لما أبو كانين جابان وإن سكبوا وكانوا بعبادتهم كافرين wanda su kasance masu inkari masu butulcewa masu musu daga bautar da suka mutu wato idan an tashi alkiyama gumaka za su cewa masu bautan gunki mu ba ku bauta mana ba mu ba mu san ma kuna mana ibada kuma gaskiya ne dutse ne ko itace ya san kana masa bai sani ba saboda haka ranar alkiyama duk wanda ba Allah ya bauta ba ya kama isa Allah zai ce ku je wajen gumakan su saka muku ko ba za su iya saka muku kuma kan sai su ce mu fa ba ku bauta mana ba mu ma san da ku ba kwata kwata ba ruwan mu da ku malamai suka ce za a busa guma kan rai su ce mu fa mun muku tawaye ba ruwan mu da ku ba bauta muku ba ba ku bauta mana ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qila da'u shuraka'akum fa da'awhum falan yastajibu lahum wa ra'aw al'azaba law annahum kanu yahtadun Allah ta'ala yake za a cewa ainihin masu bautan gumaka ku je ku kira gumakan nan kuma nan ku je ku kira saboda haka da su kira su ba za su iya amsa musu ba ai ba sa jin ma kira in za su ga azabar Allah subhanahu wataala su yi burin ina ma sun samu shari'a a duniya ina ma ake su shiryayyu ne saboda haka za ka ga azaba ranar alkiyama amma tubanka ba zai maka amfani ba saboda ranar alkiyama ba ranar aiki ba ne ranar karɓan sakamakon aiki ne da Allah ta'ala ya ce wa iza hushira an-nas in aka tashi mutane a sai za a tashi mutane ranar kiyama ba wai in ka rayu a duniya ka mutu shikenan ka balbalce ba za a tada mutane a hada su wuri daya a kasa guda daya sannan a musu hisabi kamar yadda Allah ta'ala yace za amal ladina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala Allahi yasir kafirai sun riya ba za a tashe su ba Allah ta'ala ce za a tashe ku kuma za a ba ku labarin abin da kuka aikata a duniya wannan abu ne mai sauki wajen Allah ta'ala kuma za a tashi mutane babu takalmi babu riga babu kafiya kamar yadda manzo sama yake cewa innakum satusharun yawm al-qiyamati hufatan uratan gurda za a tashi ku ranar kiyama kuna marasa takalma kuna kuma masu loba kuna tsirara ko riga babu a jikin mutum haka zai tashi amma ba mai iya kallon al'auran wani saboda tashin hankalin da ake ciki Aisha radiyallahu anha da ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ar-rijalu wan-nisa'u yanzuru ba'dhuhum ila ba'dhin maza da mata tashin suna duba shashi sai manzo Allah ya ce la yamna tasdiq siddiq al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhuhum ila ba'dhin lamarin ya wuce a ce wani yana duba al'auran wani bi kulli mri'in minhu yawma idhi sha'nu yughni kowa sha'anin sa ya sha gaban sa wa maza ai tashi al-qiyam to tunda za a yi tashi alkiyama me ka tanada wa tashi alkiyama wani shiri ka mata dole ka tanada dole ka mata tanadi domin tana nan tana jiranka mutuwa na jiranka alkiyama na jiranka shine amfanin gargadin alkiyaman kenan don ka mata shiri kai imani ka ji tsoron Allah ka bauta Allah shi kare kar duniya ta rode ka domin ka samu tsira gobe kiyama to kaga dai masu bautan gungi kan aka yi tashi kiyama kuma kan su tsine musu za su dinga yi aka ce ba ruwan mu da su don haka in ka saki Allah ka rike wani abu to ka kama iska babu abun da wani zai iya maka ranar kiyama sai dai da izinin Allah subhanahu wata'ala sai Allah ta'ala ce wa idza tutla alayhi
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ
Ubangiji ta'ala ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin wato su kafirai bayyinatin ayoyin mun bayyana no masu bayyanar da shari'a da duk abin da kake bukata akwai shi a cikin alqur'ani na shari'a duk bayanin da za a maka ka gane gaskiya Allah ta'ala ya ce a cikin alqur'ani yasa ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam yace kuma kuda lil mutaqin to da aka alqur'ani shari'a ne yana shiryar da mutane zuwa ga hanya wanda take madaidaiciya sai ce idan aka karanta kafirai ayoyinmu masu bayyanar da shari'a qala alladhina kafaru kafirin sai su ce lil haqqi ga alqur'ani shine gaskiya lamma ja'ahum ya ne zo musu hadha sihrun mubin sai su ce wannan sihiri ne wanda yake bayyana ne wato sai su ce qur'ani sihiri ne kaga sun ce qur'ani sihiri ne don su wautar da kwakwalen masu wauta idan sun ce qur'ani waka ne sun fadan sai suka ce kai wannan bai kama da waka ba saboda ai laraba sun san waka wannan ba waka ba ne sai suka sake cewa bokanci ne sai suka ce manzala ta sama bai kama da boka ba ai mun san boka irin yadda suke abubuwan su abin da yake nan ba bokanci ba suka ce ƙarya ne aka ce musu to ai manzala sama tun kafin ya zama annabi an shaida shi baya ƙarya amintacce ne amini to yanzu mai za mu ce sai suka ce to sihiri ne alwalid bin al-ghira ce to dama dama domin sihiri a ɓoye ake yin sa in kun ce sihiri ne to ɓoyayyen abu ne ba za a iya musa muku ba sai suka ce to sihiri ne to a ce sihiri ne kawai daga ƙarya ne sun san ba sihiri ne amma dai don su wautar da hankulan mutane sai suka ce sihiri ne ma'ana tsafi ne saboda ba wanda ya sai zo da irin alƙur'ani saboda haka kafirai da gaskiya ta zo musu shine alqur'ani maimakon su yi imani da alqur'ani sai suka ce alqur'ani nan sihiri ne wanda yake bayyane ne alqur'ani ba sihiri bane alqur'ani shari'a ne alqur'ani maganar Allah ne alqur'ani hujjoji ne na ubangiji ta'ala da ya turo wannan al'umma domin su gane gaskiya inda take kitabullahi afdalu kulli ilmin به أجلى وأجلى كل ظلم ولا أبدي به بدلا بتاتا ولكن أستزيد به علوم لتافي الله وتحسكيني ديكي حسكك متاني هنيا شريع يكود كيدك ظالنتي ينونا مكا هنيا عدلتي يدوكي كدك جاهد ينونا مكا هنيا إلمي يدوكي كدك بتا ينونا مكا وتعينيهم هنيا شريع باب وتشريع سبد القرآن شي صلى الله عليه وسلم وبأي حديث بعده يؤمنون idan ba su yi imani da alqur'ani ba to da me za su yi imani idan qur'ani bai nuna musu hanya ta gaskiya ba to ta hanya ce za ta nuna musu hanyar gaskiya babu ita ba wani abu bayani da za ka yi wa mutum sama da ka fassara masa ayin alqur'ani in dai shari'a yake nema to da haka cewa da suka yi tsafi ne ƙarya suke su ma sun tabbatar ba tsafi ba ne sun san cewa magana ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala amma sun ƙi su yadda ne saboda wato kafirci da saurin kai sai Allah ta'ala ya ce am yaquluna iftara
am yaquluna iftara qul in iftaraytuhu fala tamlikuna li min allahi shay'a huwa a'lamu bima tufiduna fi kafadihi shahidan bayni wa baynakum وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
Ubangiji ta lashe am ya kuluna ba haka ba suna cewa iftara manzala ta suna ya kirkiro alqur'ani ne haka suke cewa wai ba daga Allah bane kul ka ga musu in taraituhu idan na kirkiro alqur'anin ne fala tamlikuna li min Allah shay'an ba za ku mallaka min komai ba daga wajen Allah ma na ba za ku iya kare ni daga azaban Allah ba ma'ana ta ya zan kirkiro alqur'ani na san cewa in na kirkiro alqur'ani Allah zai kama ni ya azabtar da ni kuma na san ba za ku iya kare min azaban Allah ba to sai zan kirkiro shi akan me zan kirkiro shi shine ma'anar wannan magana don ubangiji ta'ala ma cewa walau taqawwala alaina ba'd alaqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin wama minkum min ahadin anhu hadithi da zai kirkiri wata yar magana ko yar kadan ya soka cikin alqur'ani yace ni na fada inji ubangiji ta'ala ko ba ni na fada ba Allah ta'ala ce da na halakar da shi shine ma'anar da na yi masa mummunan riko na yanke masa jijiyan jannayensa jijiyan wuyansa wannan an yanke ta mutum zai fadi ya halaka kuma babu wani a cikin ku wanda zai iya kare shi daga wannan azaban to tunda manzala ta sama Allah bai halakar da shi ba ya nuna alqur'ani daga Allah ne kuma gaskiya ne eh maganar Allah ce kalamullah ne inda shi ya kirkira da Allah ya halakar da shi Allah bai halakar da shi ba saboda haka idan kuna cewa shi ya kirkiro alqur'ani to in Allah zai azabtar da shi za ku kare shi ne balle tana ya kirkiro ai manzala ta sama yana tsoron azabar Allah saboda haka qur'ani magana ce ta ubangiji subhanahu wataala huwa a'lamu bima tufiduna fi Allah ya san abin da kuke kutsawa a cikin sa na ƙarya kuna danganta alqur'ani kun ce qur'ani waka ne Allah ya sani ya ce wa ma huwa biqauli sha'irin ba maganar mawaki bane kun ce qur'ani bokanci ne ya ce wala biqauli kahini ba magana ce ta boka ba ta bokaye ba kun ce qur'ani ƙarya ne ba gaskiya bane Allah ya muku inkari manzala san sama baya ƙarya kun ce sihiri ne qur'ani ba sihiri ba duk abin da kuke faɗa Allah ya sani kuma zai kama ku da shi ranar alƙiyama qur'ani maganar Allah ne daga wajen ubangiji subhanahu wataala yake wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin saukarwa ne na ubangiji subhanahu wataala to da duk kutsawa da kuke kuna faɗan maganganu akan alqur'ani kuna sharri Allah ta'ala ya sani kafa bihi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa ya zame mana shaida akan alqur'ani tsakanina da ku inji manzon Allah idan kun ji ku da ranar alkiyama Allah zai mana shaida ni na isar da sakon na ce qur'ani daga Allah ne ko kuma kun ce ba daga Allah bane Allah zai mana hukunci ranar alkiyama wa huwa al-ghafuru Allah mai gafarta zunubai ne ar-rahim ko mai jin kai wannan karshen ayan yana nuna cewa in suka yi imani Allah zai gafarta musu duk abin da suka yi nan na ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad fa to da haka in suka daina Allah zai gafarta musu gafuru ne mai gafara ne duk wanda ya imani shikenan al-islamu yahdi ma kana qablahu musulunci yana rusa duk annan da mutum yayi kafin ya shiga musulunci sannan rahimun Allah mai jin kai ne mai rahama ne mai tausayi ne shi yasa ba su yi imani ba kuma bai halakar da su irin yadda ya halakar da mutanen annabi Lutu annabi Nuhu da Fir'auna da jama'ar sa sai ya kyale su kawai sun ce albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah ta'ala ce wa ma kana Allah yu'azzibuhum wa anta fihi wa ma kana Allah mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun Allah bai halakar da al'umman manzon Allah ba matikar yana cikin su Allah bai zai halakar da al'umman ba matikar akwai masu neman gafara a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka qur'ani magana ce ta Allah subhanahu wataala ai inda kirkira yayi wani ma zai iya kirkiro wani abu irin na alqur'ani sai alqur'ani ne amma ya gagare su sun kasa Allah ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah sallallahu wasallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
malami tambaya yake cewa shin malam idan mutum ya karanta sura daya a duk sallolin shi sallar yayi
yayi ba sai dole sai ka karanta surori daban-daban ko da qul huwallahu sai ta maimaitawa a sallolin sa yayi ko inna ina tarkaba ko wace irin sura ko wasu ayoyi bayan sura ya kai har da sai sake maimaita su shikenan da sai mutum yanzu ya musulunta ya haddace fatiha da qul huwallahu ya isa ya samu na sallah sai ta maimaita su din da ya haddace sai ci gaba da kuma haddace wasu surori to babu laifi
wanda ke cewa malam idan mutum na sallah sai aka ce wayar shi aka kira shin ya halatta ya fitar da wayar domin ya kashe ya fito da shi daga aljihun sai ya kashe ko kuma bai halatta ba
ai ya wajaba ne ma ba ya halatta ba domin idan ka bata tana ringin ka dauke kanka hankali ka dauke ma mu hankali kila hajjar imam ma kuma a dinga jin haushinka kenan. Duk wanda ya san wayarka ne sai ya ji haushinka. To abin da yake wajibi shine ka sa hannunka ka fito da wayarka, kashe wayarka mai aljihu ba. Kuma in kai haka sallanka ba ka baci ba. Kuma kai ma za ka fi nutsuwa a kan. In a ƙasa take ka ajiye ta, ka manta ba ka rufe ba, sai aka kira ka tana ringin ka sunku ya ka dauko ta ka kashe wayar. Sai ka mai da ita aljihu, kai ba ka da aljihu ka saki ajiye ta a ƙasa, ka ci gaba da sallanka. Sallan ka tayi kuma ba kabli ba ba aji. Na'am. To Allah ya samu dace da kara mana imani. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taqwa wal-afafa wal-ghina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.